بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على محمد المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أخواني المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan bigire mai albarka masallacin ATBU a nan Bauchi a yau 5 ga watan Ramadan shekara 1444 bayan hijira 27 ga watan 3 shekara 2023 miladiya domin ci gaba da karatun alqur'ani da tafsirin sa wanda muke karatu a cikin suratul baqara Allah albarkace mu da ita da dukan alqur'ani jiya da kuma karatutukan da muka yi daga shekaran jiya da ranar da take bayan ta duk ayoyi ne da suke da alaka da juna waɗanda suke magana akan ahlul kitab da kuma kalubalantar addinin musulunci da alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma da Allah madaukakin sarki da kansa masaloli manya-manya muka karanta a waccan darasi na kwana biyu kwana uku da suka wuce magana dangane da yadda ahlul kitabi suke wato kalubalantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yin maganganu na reni a gare shi ta wajen idan sun zo kiran sa su rika ce da shi ra'ina Allah ya ladabtar da mu mu'minai kar mu ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ra'ina sai dai sahabbai su ce da shi unzuruna a darasi na gaba kuma sai muka karanta ayar da Allah madaukakin sarki yayi magana dangane da hana yawan tambayoyi irin wanda ahlul kitabi suke yi wa annabawansu kamar yadda Allah madaukakin sarki yace am turiduna an tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qabl sannan kafin ta kuma mun karanta ayar da ta yi magana akan matsalar annasku wanda jiya muka yi waɗannan matsaloli guda uku suna da matukar muhimmanci da ya kamata mu faɗa ɗazance a kansu da kuma fayyace waɗansu matsaloli da shubuhohi waɗanda ɗalibin ilimi zai so ya ji mun taɓa su ƙarancin lokaci da kuma taƙaita tafsirin yasa ba mu faɗe su ba amma a yanzu mun ware wannan lokaci ta hanyar da za mu ɗan koma baya saboda mu taba kowace daga cikin waɗannan matsaloli ko da kadan kadan ne. Don haka za mu sake karatu tun daga ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ra'ina sai ka gangaro har zuwa inda muka tsaya jiya sai mu ciro da waɗannan matsaloli daga ciki a matsayin fa'idoji dade akan wanda muka yi a baya. Na'am.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا
نعم
وللكافرين عذاب أليم
نعم
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء
نعم
والله ذو الفضل العظيم
Allah madaukakin sarki yace bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina ya wadanda suka yi imani kar ku rika cewa ra'ina idan za ku yi magana da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai dai ku rinka ce da shi wa qulun zurna ku rinka cewa unzurna kar ku rinka cewa ra'ina sai dai ku rinka cewa wato unzurna ka dakace mu ko ka dube mu ko ka jira mu وقولوا ولكن قولوا انظرنا واسمعوا كما كريقه سوراروا walil kafirina azabun alim, wadanda suka kafirta suna da azaba mai radadi da take jiran su. Ma yawaddul ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin, wadanda aka baiwa littafi da su da mushrikai ba sa fatar, ba sa kaunar an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum, wai a saukar muku da wani alheri daga wurin ubangijinku. Wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha, sai dai Allah yana kebance rahamarsa ne ga wanda ya ga dama. Wallahu dhul fadlil azim, Allah shine ma abocin falala mai girma. A cikin waɗannan ayoyi duk da fa'idojin da muka faɗa, muna da bukatar ƙara faɗaɗa bayani akan abinda ake nufi da Allah madaukakin sarki yace kar ku yi koyi da waɗannan mutanen da ke cewa ra'ina, wato kar ku zama kuna koyi da Yahudu da Nasara a irin maganganunsu da ya shafi addini. Idan za ku yi magana ya zama kuna da magana da tsari irin na addininku mai kunshe da ladabi da nutsuwa da kuma nuna girmamawa da al'amuran addini. Amma idan kuka ce za ku rinka koyi da waɗanda aka ba wa littafi, to kwa iya kafirta kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar, ya ayyuhal ladhina amanu in tuti'u fariqan minal ladhina utul kitab yaruddukum, idan kun ce za ku bi su za su iya ma sa ku yi ridda bayan da kuna mu'minai. To wannan ayar da muka karanta Ibnu Kathir Allah ya masa rahama a cikin tafsirinsa yace naha Allahu ta'ala ibadahu almu'minina an yatashabbahu bil kafirin, a cikin wannan aya Allah yana hana mu'minai akan kar su rinka yin kwaikwayo ko kamanceceniya da kafirai, fi maqalihim wa fa'alihim, a cikin irin maganganun su da ayyukansu. Wannan wani babi ne da ke da fadi a wannan zamani namu, zamani ne da muka fi bukatar nasiha da karantarwa akan yin aiki da abinda wannan aya take kunshe da shi na hana musulmi kar su rinka koyi da Yahudu da Nasara. Duk da cewa alkawari ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na Allah akan mutane kaddararsa kauniya za ta sa mutane za su yi ta koyi da Yahudu, kuma mutane sai sun maida ɗabi'a da al'adu irin na Yahudawa abun koyi, abun ado, abun takama, abun alfahari. Menene abun koyi a wurin Yahudu? In dai ba ƙauyanci a wurin mutum ba, ta yaya mutane suna kamfata? Aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiryar da duniya, suka ki karɓa, kai ka karɓa, kuma ka ce za ka yi koyi da su. Kai da kake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana da littafin Allah, wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasulu, ta yaya za ku kafirce bayan kuna da ayoyin Allah ana karanta muku, kuna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiryar da ku, ku ji wannan bai ishe ku ba har sai kun yi koyi da kafirai? Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, duk wanda ya zabi irin nasu fa to yana tare da su ne. Tsarin addini da Allah ya yi, ya san akwai Yahudu akwai Nasara, amma ya tada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da musulunci. Wannan shine addinin da duk wanda bai bi shi ba ya bata. Idan Yahudu da Nasara suna burge ka a wani tsari irin nasu, kaga ya fi kayatar da kai akan irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to kana yaudarar kanka ne da kake ce Muhammadur Rasulullah, kawai ka bi su ya kuma ka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bayan abinda Allah yace wa man yatawallahum minkum, duk wanda ya jibince su daga cikin ku, ya rungume su, ya kaunace su har cikin zuci, to ya zama nasu ba namu bane. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abdullah ibn Umar, Allah ya kare yarda a gare shi, riwayan Abu Dawud kuma ingantacce, yace man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, duk wanda ya kwaikwayi wasu mutane suna burge shi, yake kwaikwayon su, yana bin irin tsarin su, to ya zama nasu. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yace hadhal hadithu aqallu ahwalihi annahu yaqtadi tahrim at-tashabbuh bihim, wannan hadisi mafi karancin abin da ke koyarwa shine ya karantar da mu cewa haramun ne ayi kwaikwayon kafirai. Wa in kana zahiruhu yaqtadi kufra al-mutashabbih bihim, kufra al-mutashabbih bihim, yace duk da cewa ma hadisin a zahirin sa zai iya nuna idan ma kai kwaikwayon su ka zama kafiri, ba kawai zallan haramun ba, tunda hadisin, tunda Allah ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. To akwai tsoron cewa sai ka je lahira manzon Allah ya ce ba su wane nake burge ka ba, bi su banda ni. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa addinin sa daban, na Yahudu daban, na Kirista daban. To haka in dai addinin Muhammadu zakai sallallahu alaihi wasallam, to ba ruwanka da wani abu a cikin addinin Yahudu ko a tsarin rayuwar su ya burge ka. Duk abin da ke da alaka da harka ta ci gaban duniya, nan kana iya kufa a wurin kowa, da Yahudu da Nasara da masu bautar gunki da koma wane ne wannan harka ce ta duniya. Amma idan ana magana akan harka ta rayuwa ta addini, da kuma harka ta abin da zaka ji kana kaunarsa har ya zama maka lifestyle, to wannan kan sai dai a wurin addinin musulunci ko musulmi zaka koya. Ina fata a gane bambancin. Ga kaɗan daga cikin wuraren da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana bambanci na addini da aqida tsakaninmu da Yahudu da Nasara akan al'amura na rayuwa. Da farko shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana mu bambanta kanmu da yanda Yahudu suka kasa addinin su, mu bambanta kanmu da yanda Nasara suka bambanta addinin su. Idan muka rika sabani a cikin addini, muka rika raba addini kungiya kungiya, kowa yana alfahari da tasa kungiyar, yana gani kowa batacce ne idan bai bi nasa ba, yace wannan yayi halin Yahudu da Nasara. Allah madaukakin sarki ya ce wala takunu kal ladina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Allah ya ce kar ku zama kamar waɗanda suka rarrabu, suka sassaba bayan wato hujjoji mabayyana sun zo gare su. Wa ulaika lahum adhabun adhim, waɗannan suna da azaba mai girma da take jiran su, duk waɗanda suka raba addini suka sassaba a cikin sa. Al-Imam at-Tabari Imamul Mufassirin karkashin wannan aya yace yani bidhalika jalla sana'uhu wala takunu ya ma'shara alladhina amanu kal ladina tafarraqu min ahli alkitab, yana nufi kar ku koyi da ahli alkitabi ku rarraba addinin ku. Me yasa? Saboda hadisi na Abu Huraira, Allah ya kare yarda a gare shi, a cikin Abu Dawud da wasu cikin malaman hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Yahudu sun raba addinin su sun kakkasu kashi 71, Nasara sun kasa addinin su kashi 72. Yace ni ko al'umata za su yi koyi da su har sai sun kakkasa addini kashi 73, to dukkan su ko wuta za su je in banda kwaya daya. Da su dan waɗancan din, da waɗanda suka bi irin nasu a cikin al'umata, dukkan wuta ne. Don haka a cikin tsarin addini, hanyar addinin Allah guda daya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, ku bi hanya ta kwaya daya, kar ku rarraba. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. من fahimci wannan? Abu Nabi wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu dangare da aqida, kar mu rinka bautar kabari, kuma kar mu rinka girmama kabari, kuma kar mu maida kabari kamar wani wuri na musamman wajen ziyara. Makabarta zuwa ziyarar ta addini ne, amma a maida wani kabari ya zama na musamman idan an je ziyarar kabari, shi wannan kabarin sai an ziyarce shi, kuma ya zama daban da sauran, sai an daukake shi, sai an yi masa wata alama ko a yi masa gini ko a yi masa ado, wanda zai sa in an zo za a gane wannan wani na daban ne, wani daukakakke ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan halin Yahudu ne, idan kuka yi koyi da su kun zama irin su. Hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kare yarda a gare shi, yace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cutar ajali, yace ga mutuwa ta kusa da shi, amma kuma yana lullube da mayafi a fuskarsa, sai ya kama mayafin sai ya daga, sai an ga fuskarsa, sai aka ji yana cewa la'natullahi 'alal yahudi wan nasara, Allah ya tsine wa Yahudu da Nasara, ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid, sun rike kaburburan annabawan su a matsayin wurin bauta, wurin sallah. Sai yana cewa ala la tattakhidhu qabri wasanan yu'bad, ina jan muku kunne ni kar ku maida kabari na ya zama gunkin da za ku rinka bauta masa. Don haka koyi da Yahudu ne ka maida wani kabari, ko kabarin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ka je ka sa shi a gaba kana addu'a, wato kana neman albarkar kabarin, kana neman kiran kabarin, kana neman na kabarin ya baka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nema a wurin Allah, kuma ya ce mu ma mu nema a wurin Allah. Idza sa'alta fas'alillah, bai koyar da al'umar ta ko sabansu su rinka roƙon sa ba, sai dai su roki Allah da shi ma yake roƙo. To ballanta na wani ma wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Doka hali ne na Yahudu da Nasara bautar kabari, hali ne na Yahudu da Nasara neman tabarruki a jikin kabari. Wani kabarin ma a mai da shi kamar ɗakin kaba, ana masa dawafi, ana zagayawa kamar yadda ake yi wa waɗansu kaburbura na waɗansu da ake cewa waliyai ne. Wannan hali ne na Yahudawa, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kar mu yi koyi da wannan. Wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim. Abu na uku shine Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana fitinuwa da mata yana daga cikin halin Yahudu, kuma ya umarce mu da mu saba da su akan wannan. Yahudu sun wulakanta mace, amma sai suka fitinu da mace, suka ajiye mace wato matsayin da Allah ya bata, suka hana ta, su kuma sai suka ajiye ta a wani matsayi na daban da yasa ta zama fitina a tsakaninsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ji tsoron Allah, mu kiyayi fitinar mata. Ma'anar fitinar su shine sakan musu ta yadda za su fita suna tabarruji ko ina, ana ganin su a cikin tsiraicin su ba tare da an koya musu ladabin da za su lullufe kansu ba. Me yasa Allah ya bambanta halittar su da halittar namiji? Allah ya ɗaukaka su ne da wata ɗaukakar da yana so a riƙa mai da su kamar yadda kake ɗaukan zinariya da azubayin da ɓoye su ake idan an zo ajewa. Duk wani abu mai daraja, kuɗi ko wani abu mai daraja, ɓoye shi ake, ba a ajiye shi ya kwana a waje, in ba ka bone ɗaukewa zai yi. To kamar haka ne mace, tana da darajar da in aka zo sai dai a ɓoye ta a kulle ta. Idan ka barka a iska, iska za ta ɗauka. Idan iska ba ta ɗauka ba, ƴan iska za su ɗauka. Haka shi yasa ya ce kar ku yi irin haka. Haka Yahudu suka lalace, ya ce idan kuka yi haka za ku lalace irinsu. Hadisi ya tabbata daga Abu Sa'id al-Khudri cikin riwayar Imam Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innad dunya hulwatun khabira wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzura kayfa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fi nisa. Sace wannan duniya da kuke ganin ta wata ƴar halawa ce mai dadin ɗanɗano. Allah zai ba ku dama kuma ku rayu a bayan ƙasa, ku more irin yadda na baya suka more, kar ku yi irin nasu, domin za ta ja ku irin yadda ta ja su. Yace ku ji tsoron fitinar duniya, kuma ku ji tsoron fitinar mata. Yace saboda farkon fitinar Banu Isra'ila akan mata ne. To haka ku saba wa Banu Isra'ila Yahudawa, kar ku sakan ma mata ta yadda zai zama a sanadiyar su kun halaka irin yadda su suka halaka sanadiyar mata. Wuri na hudu shine kar mu yi koyi da su akan tsarin bukukuwa irin nasu. Bukukuwa irin waɗanda ake mai da su anniversary, bukukuwa irin waɗanda ake mai da su festivities, bukukuwa irin wanda ake maimaita su daga lokaci zuwa lokaci, ko ci shekara a yi, musamman wanda za a alaƙanta shi da addini. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina, sai ya samu mutanen Madina suna da waɗansu ranaku waɗanda suke yin bukin kowace shekara idan ta zagayo. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce kad abdalakumullahu bihima khairan minhuma, Allah ya canza muku da waɗansu waɗanda suka fi waɗannan. So da mu a addini komi muna da namu, ka bi namu sai ka zauna lafiya. In dai kana so ka bi ni, to ka bi wanda na zo da shi. Saboda Allah ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kowa yana da nasu tsarin, waɗancan suna da nasu ko kuma kuna da naku. Allah ya ce li kulli ummatin ja'alna mansakan hum nasiku, kowace al'umma suna da tsarin addinin da Allah ya musu wanda da shi za su. Ku irin naku kenan. Shi yasa a ranar sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga a cikin hadisin da na Aisha, Umar yana fada akan ranar sallah, waɗansu suna wasa, sai ce a'a inna li kulli qaumin ida, kowace al'umma kowace mutane suna da ranar bikin su fa da suke gadara, suke alfahari da shi. Wa hadha iduna, mu ma wannan ita ce, wannan shine namu. Ka bar yara su sake yau ranar sallah. Don haka idan aka zo ranar sallah shine namu, abin alfaharin mu. annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ranar juma'a ranar idi ne, ya nuna mana ranar sallar layya ranar idi ne, ya nuna mana ranar sallar azumi ranar idi ne. Muna da wani banda shi, to duk wani wanda ba shi ba kuma zai zama koyi ne da yahudu, musamman bikin da za a jingina shi da haihuwar wani wani shehi ko wani wali ko wani malami ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gara ma kai wasa da wani malami ko wani shehi, shi wannan ta yiwu abokin wasan ka ne, amma manzon Allah ba abokin wasan ka bane. Alim biki a musulunci ana jingina shi ne da wata ibada mai muhimmanci, kamar ibadar an gama ɗaya daga cikin rukunan musulunci na gama aikin hajji sai ayi idin layya, an gama ɗaya daga cikin rukunan musulunci na azumin ramadan sai ayi idin karamar sallah, an yi sallar juma'a a yau sai ayi idin ranar juma'a, dukkan suna da alaka da wata bauta ce da take cikin rukunan musulunci. Amma saboda an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mu kuma mu ce saboda kiristoci su sun ce an haifi annabi Isa suna Christmas, don haka mu ya kamata mu ma mu yi biki. Haba yanzu a wurin su ya kamata mu koya, inda za mu koya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, lau kana khairan la sabaquna ilai, da su suka riga mu farawa. Don haka kuskure ne a addini mutum yayi koyi da su, saboda su sun dauka suna Eidul Milad, mu kuma mu yi Eidul Maulid. Ba wani buki a musulunci sai bukin da addinin musulunci ya san da shi, kuma duk wani bukin da yake da muhimmanci a musulunci wallahi ya kai manzon Allah ya yi magana a kai, kamar yadda ya faɗi sallar idi, ya faɗi sallar azumi, ya kuma faɗi ranar juma'a, ya kai a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ma ranar haihuwa ta ku yi biki, inda ya kai haka wallahi manzon Allah sai ya faɗa. Amma tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba, lallai ba addininsa bane. Allah ya sa mu dace. Wuri na biyar shine koyi da su akan tsarin sa tufafi. Idan akwai wani tufafi da aka san zallan na arna ne wannan, daga an gawa ne an san arne ne, to haramun ne musulmi ya sa wannan kayan. Hadisi ya tabbata daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As, Allah ya kare yarda a gare shi da babansa, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ya sa waɗansu kayayyaki guda biyu set jajaye waɗanda aka yi musu rini da jan rini. An san waɗansu mutane kafirai a Yaman irin wannan shi ne irin shigansu, kun san irin mutane masu sa jajayen kaya 'yan buda a ƙasar Thailand da ƙasar India, akwai irin waɗannan mutane ko kana ganin wannan kayan ka san nasu ne, to irin haka ne su ma waɗancan kafiran kayan da suke sawa kenan. Sai ya ganshi ya sa, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna hadhihi min thiyabil kuffar, wannan kayan arna ne, fala talbas, a karka ƙara sawa. Hadisin yana cikin Sahih Muslim. Sai akwai hadisi daga Umar ɗan Khattab, Allah ya ƙara yarda a gare shi, cewa shi Umar ɗin ya rubuta wa musulmi da suke Azerbaijan, ɗaya daga cikin jihohin musulunci, ya ce a gaya musu cewa iyakum wa tana'um wa zayyi ahli shirk, kar kowa ya yarda ya rinka sa kayan da an san mushrikai ne suka saba sa irin wannan kayan. Wato at-thawbul mu'asfar a wancan zamanin kaya ne da ake rine shi, wanda waɗansu mutane kafirai an san su wannan irin kayan su ne, da shi ake gane su. Kamar yadda yanzu a musulunci in aka ga mutum da jallabiya, galibi menene? Musulmi ne. Ka ga mutum da jallabiya, farkon abinda za ka tuna kuna haɗuwa a wuri za a yi sallah, ya ku ce tafaddal, ya ku tura shi, koda kan MC ne shi za ku tura, saboda alama ce ta musulunci. To shi ne ya ce duk kayan da ya zama an san irinsu ne suke sawa, to karkata. Ali ibn Abi Talib ya taɓa sa kaya mu'asfar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ransa ya ɓaci, yace a ummuka amaratka bihadha, ya zaka fasara wannan a ummuka amaratka bihadha, ni dai ba sai na fasara ba. Sai yace a sai yace to, sai yace ya rasulullah je in wanke ne, yace bal ahriq kuma je ka kona dai, yayi haka ne don ya nuna masa tsananin da yake kansa akan maganar sa kaya wanda ba na musulmi ba. malamai suka ce ma'anar kayan da ba na musulmi ba shine wanda an san wannan na kafirai ne zalla, amma idan kayan musulmi da waɗanda ba musulmi ba suna sawa irin sa duka iri ɗaya ne na ado, wannan ya halatta. Don ka karku dauka nace kar a sa shirt, karku dauka nace kar a sa t-shirt, karku sa nace kar a sa coat, a'a ni ma ina sawa, wannan ba haram bane. Fa'ida ta gaba ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musaba wa yahudu da nasara akan sa gemu, ya ce su ba sa son yin ado da shi, mu kuma mu yi ado da shi. Wannan fa inji Muhammadu Rasulullah. In za ka karɓa gashi hadisi daga Abdullahi ɗan Umar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khaliful mushrikina, ku saba wa mushrikai, ahfu shawarib, ku rinka rage gashin baki, wa auful liha, amma ku rinka cika gemu. Imam Muslim ya rawaito, Allah ka sana mu ya cika. Hadisin Abu Huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce jazzu shawari, ku rinka yayyanke gashin baki, wa arkul liha, amma ku rinka cika gemu, kar ku taba su, khaliful majus, ku rinka sabawa majusawa. Allah ya maka albarka da wannan gemu. Abu na bakwai da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana shine cewa ai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mu rinka sawa musu da shi, idan mutum ya fara furfura gemun sa ya fara yin fari, to ya rinka sa masa lalle irin wannan abin da ake sawa da yake rina shi din nan. Annabi sallallahu alaihi wasallama haka yake yi, Abubakar haka yake yi, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yace Yahudawa ba sa son sa wannan, don haka ku rinka yin haka don su ku saba musu. Abu na gaba shine Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana mu mu rinka mu'amalantar mata ta yadda za mu saba ma Yahudu. Su Yahudawa sun kasance idan mace tana haila sai su nisance ta, su kyamace ta, ba za a ci abincinta ba, idan an dafa ma sai dai a bata nata a can gefe, ba za ta ci tare da mutane ba, sannan a kulle ta a gefe, ba za ta rinka taba mutane ba, yadda kaga kare haka ake mata, sai a jefa mata, sai a rufe kofar, sai radda ta yi tsarki sai ta fito ta shiga cikin mutane. Shine sai mu'minai suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai Allah ya saukar da amsa da kansa, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn, zuwa karshen ayoyin sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace isna'u kullu shay'in illa nikah, duk wata mu'amala da ake yi da mata ku yi tare da matan da suke haila amma ban da jima'i. Sai Yahudawa suka ja ka sai suka ce kai ma yuridu hadha ar-rajul an yada'a min amrina shay'an illa khalafana fi, wannan wani irin mutum ne, duk wani abu namu na tsarin mu sai ya saba mana, wannan shine Muhammad din sallallahu alaihi wasallam. Duk wani abu na Yahudawa shi kuma sai ya dauki wata hanyar daban, ba shi ba Yahudu, kai ne dai ban sani ba, yaya naka yake? Waɗannan kazaman mutane da suka wulakanta mace, yau in a cikin gida mace tana haila kowa sai ya sani kenan a wurin Yahudu, haka suka wulakanta mace suka maida ita kamar kare, amma yau ita ce wai za ta rinka jin cewa gara tsarin Turawa, gara tsarin musulunci ya sa a takura kai a yi wane ne, yau don Allah waɗannan mutanen da suka mai da ke gara karen garinsu za su sa kare ya ci abinci tare da su har su iya wa kare kis, amma mata kuma tana kulle a can ba sa alaka da ita, waɗannan mutanen dafa shi ne civilization ɗinsu. Da musulunci ya zo ne suka dan gane suna jin kunya suka fito da mata waje, waɗannan mutanen wai su ne mace za su ce tana sha'awar tsarinsu, ta bar na addinin musulunci, ta bar na Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sannan daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu saba musu shine akan tsarin azuminmu daban da irin tsarin azuminsu daban. Ya ce mu mu rinka sahur, ya ce su ba sa sahur idan za su yi azumi, ku ku yi sahur don ku saba musu. Sannan ya ce su ba sa gaggauta shan ruwa sai su bari sai dare yayi, ku kuma rana tana faduwa ku buɗe baki saboda ku saba musu. Sannan azumin Ashura da Tasu'a, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu suna azumin Ashura su Yahudawa, sai ce ku ba ku fara azumin, sai sahabbai suka ce masa ya Rasulullah Yahudawa ma fa suna yi, sai ce to idan Allah ya kai mu baki kuwa ni sai na saba musu, sai na yi hadda ranar tara kafin in yi goman, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu kafin shekarar, sai zama sunna a gare mu kar kai irin nasu kai ranar Ashura kadai, sunna ne amma ka hada tare da ranar daya rana kafin ta ko rana bayan ta sai kai ranar 9 da 10 ko kai 10 da 11 ko kai dukan saboda khaliful yahuda don a saba mai yahudu wani a takeice wurare guda 10 kenan da muka gane a musulunci yadda Allah ya nuna mana yadda ake saba mai yahudu yahudu ba abun koyi bane karka dauka yahudu suna da wani abun ban kai da har za mu iya koya a wurin su duk abin da suke da shi na science and technology wallahi dama namu ne suka karba ba abin da suka sani ka karanta tarihin musulunci da islamic civilization the history of islamic civilization wallahi zaka gane duk wani abu na science na medicine na technology na zamani zaka samu tushen sa daga wurin malaman musulunci aka samu haka babu wani abin da yahudu zai nuna mana yanzu ne muka tayuke muka take namu darajar sai suka zo suka karba bayan sun ci mu da yaki suka ci mu da yaki na kokulwa suka ci mu da yaki na ilimi har ya zama yanzu wai mu ne zamu rinka alfaharin mutum yana so ya koyi wani abu a wurin su me zaka koya a wurin yahudu Allah ya dawo mana da darajar mu
amin
aya ta gaba
man min ayatin aw nunsiha nasi bi khayrin minha aw mithliha
na'am
alam ta'lam anna Allah 'ala kulli shay'in qadeer
na'am
alam ta'lam anna Allah lahu mulk السماوات والأرض وما لكم من دون الله ولي ولا نصير
ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير باوتا آية دزام شافتا فاتي سيمون زودا وتا آية دتفيتا أمباني ko kuma kwatankwacin ta shin baka sani ba cewa Allah mai iko ne akan dukkan komi matsalar da take da alaka da muhimmanci anan da ya kamata mu taba ita ce mas'alatu nasfi sunnati lil qur'an shin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama tana iya shafe aya mun dan taba wannan mas'alar kadan jiya amma ga yadda al'amarin yake malamai sun rubu kashi biyu akan bayan sun yi ittifaki cewa aya tana iya soke aya wa idza badalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunzil sannan ma nansakh min aya aw nunsiha na'ti bi khairin minha to amma inda abin yake shine shin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutawatir ko ahad shin shi ma zai iya dakatar da aikin wata aya sai dai ai aiki da hadisin abar aya wannan shine abin da muka ce an samu maganganu biyu malaman mazhabar Hanabila karkashin jagoranci shi Imam Ahmad Ibn Hanbal da kansa Allah ya masa rahama yace a sunna ba za ta iya soke alqur'ani ba saboda aya ita ke soke aya don Allah ya ce wa idza badalna aya makana aya sannan Allah ya ce na'ti bi khairin minha aw mithliha kaga ko aya kwatankwacin ta ko ayar da ta fita amma ba za ka samu hadisi kuma ya zama khairun minal aya ba wannan shine babban dalilin su waɗansu malamai kuma suka ce a'a hadisi yana iya soke aya wannan ra'ayin shine ra'ayin da babban malamin nan Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti a cikin littafin sa Muzakkiratu Usulil Fiqh akan wannan ya tsaya yace wannan maganar tafirin jaye saboda da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ayar alqur'ani duka daga wurin wa suke daga wurin Allah suke alqur'ani Allah yayi wahayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ya karantar hadisi kuma Allah yayi wahayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa amma da harshen sa da irin ta'abirin sa wancan kuma bi lafzihi wa ma'anahu na Allah ne wannan kuma bi lafzin nabi sallallahu alaihi wasallama wa ma'anahu amma kuma asalin sa daga Allah ne domin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha to kai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da abu Allah ya ce ku karba wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu yace kuma wannan yana da yawa ma a cikin alqur'ani inda za a samu hadisi yazo ya soke aya a koma aiki da hadisin, ko kuma hadisi yayi taksisin wani umumi na aya a koma yin aiki da yadda hadisin ya faɗa, a bar yadda ayar ta faɗa a umuminta. Misali, lokacin da Allah maɗaukacin sarki zai haramta shayarwa da za ta iya haramtar da karka auri matar da ta shayar da kai, karka auri ‘ya’yanta, a tahrimu bin rada’a, gina sha guda nawa ne? Waɗansu malamai suka ce kowane irin sha, don Allah ya ce wa ummahatukum allati arda'nakum, wannan ita ce mazhabar malikiya da hanafiya. Shafi'iyya suka ce sha uku ne, don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuharrimu al-massat wal-massatan. Hanabila suka ce a'a, dole sai ya zama sha guda biyar, yaro ya kama mama ya sha ya sake, ta sake bashi wani lokaci ya sha ya sake, har sai an yi sau biyar, to nan shine ta zama uwarsa ta wajen shayarwa, ‘ya’yanta sun zama ƙannensa ko ‘yan uwansa ta wajen shayarwa. Ana fahimta? To a wannan yanayin sai aka samu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nana Aisha, wadda take cewa ya kasance wato abinda aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallama na daga shan maman da yake wato yake haramtar da tsakanin yaron da ya sha da matar da ta bashi, sha har guda goma ne. Kana fi ma unzila min al-Qur'an ashru rada'atin ma'lumatin yuharrimna fa nusikhna bi khamsin ma'lumat fa tuwfi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa hunna mimma yutla min al-Qur'an. Tace da goma aka ce, sai aka shafe, sai aka dawo da su biyar, biyar din ma sai aka shafe karatu. Tace amma waɗansu ba su ma san an shafe ba, har annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu suna karanta shi daga cikin suratul ahzab, sun dauka har yanzu akwai, sai aka ce kai an fa shafe wannan, amma har yanzu yana aiki. Amma me yake aikin yanzu? Hadisin ne ba ayar ba, domin ayar babu ita a cikin alqur'ani. Yana cewa hadisi yayi me kenan? Ya shafe aya. An fahimci wannan? Yana daga ciki kuma shi ne, za ka ga yadda alqur'ani zai zo da am, sai hadisi kuma ya taksisinsa. Allah ya ce kar ku auri mace iri kaza, kar ku auri mace iri kaza, kar ku, da ya gama faɗa sai ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum, duk wanda ba wannan ba ya halatta ku aura. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce eh haka ne, amma ga ƙarin bayani, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la yujma'u bainal ammati wa khalatiha, kar a hada tsakanin mace da gwaggwanta a matsayin kishiyoyi, kar kuma ka auri mace kuma ka zo ka auro innarta su yi kishiya da ita. Alqur'ani ne ya hana wannan? Babu a cikin alqur'ani inda Allah ya ce, Allah ya ce kar ka hada tsakanin ƴan uwa ne, wa an tajma'u bainal ukhtayn. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, da Allah ya ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum, eh akwai wani ma, sai ya kara, ba sokewa yake ba, yana taksisi ne daga umum. Kaga hadisi yana da karfin da zai iya haka, kuma ba mutumin da yanzu zai ce a ya halatta ka auri mace kuma ka auri gwaggwanta ka hada su tare, kuma a hadisi ne wannan. Sannan Allah madaukakin sarki ya ce ya haramta kar a ci kaza, kar a ci kaza, kar a ci kaza, sai ya ce banda waɗannan Allah ba abin da ya haramta, kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'im yat'amuhu illa, duk abin da yake haram to ga sunan kadai, sai ce illa an yakuna maitatan aw daman masluhan aw lahma khinzir, abubuwa nawa kenan? Fa innahu rijis, Allah ya ce wannan ne kadai Allah ya haramta, ma uhiya, duk abin da aka mun wahayi ba wani abu haram in banda wannan. Yanzu babu wani abin da yake haram a musulunci a ci banda waɗannan? A sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu cin jakin gida yana cikin waɗannan ne? Yana cikin banda Allah ya faɗa anan? Babu. Amma ya halatta a ci? Cin kare yana cikin waɗannan? Amma ya halatta a ci? Da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kar a ci duk abin da yake da fiƙa, yake farauta da ita, yana cikin wannan? Da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a ci duk abin da yake da yake farauta da faratunsa, yana cikin wannan? Baya ciki. Don haka duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi za ka karɓa. Wannan zai kai mu matsala ta gaba akan annas, shi ne abin da ya jawo waɗansu ‘yan zamani a yanzu ‘yan bani na iya da suke yin kutse akan maganar annasikh wal mansukh da kuma aikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan bayanin alqur'ani da taksisin sa ko kuma naskin sa sai suka kawo ni sabon abu wanda tsohuwar magana ce da ta mutu suka sake dawo da ita to waɗansu hukunce-hukunce da muka gani a musulunci gaskiya babu su suka ce saboda Allah bai faɗa ba kamar rajmuz zani al-muhsan mutumin da ya taba aure yayi zina a jefe shi suka ce wannan babu a alqur'ani hadisi ne yazo da shi kuma hadisi bai da karfin da zai iya soke aya don haka wannan hukunci babu a musulunci wannan maganar asalinta khawarij ne suka fara ta da mu'tazila tun a zamanin da amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'ut tabi'in da dukkan malaman musulunci sun yi ijma'i ba wanda ya sabani cewa lallai hukuncin azzani al-muhsan shine a jefe shi mu'tazila da suka kawo wannan da su da khawarij waɗannan ƴan zamanin da suka leka dama ba so suke a rika yin haddi na Allah ba sai suna nema a rinka ragewa sai suka fara ragewa da wannan suka ce ai babu a cikin alqur'ani haka wannan yana daga cikin abubuwan da yanzu yake tashi a waɗansu ƙasashe har cikin waɗansu ƙasashe na musulmi suna karɓar wannan da cewa za su cire shi daga cikin shari'ar musulunci ba batun a jefe mutum hukuncin da aka sani a alqur'ani ko kayi aure ko baka yi aure ba shine azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jalda kawai ai bulala 100 ba bambanci tsakanin mai aure da marar aure shubhar su ta farko kenan cewa Allah cewa ya azzaniyatu wazzani Allah ya ce sai wanda bai aure ba kuna fahimta shubhar su ta biyu suka ce Allah madaukakin sarki ya ce a cikin alqur'ani a suratul nisa a cikin ayar wa mallam yastati minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minat har zuwa inda Allah ya ce fa idza uhsinna idan ku yanginku suka yi aure fa in ataina bi fahisha kuma sai suka zo suka yi zina fa alaihinna nisfu ma ala al muhsanati min al adab to za ku yi musu hukunci rabin irin wanda ake yi wa waɗanda ba bayi ba ɗan tattu kenan menene hukuncin waɗanda ba ƴantatu ba idan sun yi ai waɗanda suke ƴantatu idan sun yi zina bulala 100 Allah ya faɗa a Qur'ani to nawa ne rabin sa bulala 50 sai suka ce to Allah ya ce anan idan sun yi aure kuma suka yi sai ku musu bulala 50 suka ce ai da sai Allah ya faɗi rabin kisa kuna fahimta suka ce tunda Allah bai faɗa ba Allah bai san da wani kisa ba da maganar jifa babu shi suka ce wannan hadisi ne kawai aka kirkiro kuma shi buhar su ta gaba ita ce koda ma ya inganta annabi yayi sallallahu alaihi wasallam ya taba jefe wani wanda aka samu yayi zina kuma muhsan to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne kafin wannan ayat ta suratul nur ta sauka amma da tazo sai ta hada tsakanin da muhsan da ghairul muhsan duka hukuncin su dai ne sun dogara akan wani hadisi da imamu muslim ya ruwaito ta hanyar Abu Ishaq al-Shaybani yana tambayar Abdullah ibn Abi Aufa shi kuma sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace da shi shin da gaske ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an jefe wanda yayi zina ya taba aure yace kware annabi ya haka ni ma na gani sai ce to shin an yi haka kafin suratul nur ne ko bayan ta sai ce la adri ni ban sani ba sai suka ce tunda haka ne yace bai sani ba ashe ma abun kafin ma suratul nur ne don haka suratul nur ta zo duk ta yanke hukunci azzaniyatu wazzani fajlidu a musu bulala kuna fahimta wannan maganar Ibn Hajar ya mata fata-fata yace tabbas suratul nur bayan ta zo ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da jifan waɗanda suka yi zina indai muhsan yace saboda hadisin jifan muhsan Abu Hurairah ne ruwaito hadisin na Ma'iz shi yace Ma'iz ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace nayi zina a ƙarshe Annabi yace aje a jefe shi wa ruwaito wannan hadisin Abu Hurairah yace Abu Hurairah bai musulunta ba sai shekara ta 7 ita kuma suratul nur Allah ya saukar da ita ne lokacin hadisatul ifki hadisatul ifki kuma ta faru ne a shekara ta 5 bayan hijira don kaga an gama hadisatul ifki an saukar da suratul nur an yi azzaniyatu wazzani kuma daga baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a jefe ma'iz na fata an gane don haka wannan hadisin yana aiki yana ƙara fassara da Allah ya ce az-zaniyatu waz-zani in dai ka yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamin ka ne a tafsirin Qur'ani to kai da cewa az-zaniyatu waz-zani tana magana akan wanda bai aure ba wanda ya aure kuma ga hukuncin sa nan hadisi ya tabbata daga Umar dan Khattab Allah ya ƙara yarda a gare shi yana cikin Bukhari da Muslim Umar ya hau kan mimbari saboda irin waɗannan mutane yace inna Allah ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq yace Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaskiya wa anzala alaihi alkitab Allah ya saukar masa da alqur'ani fa kana fi ma anzala alaihi ayatan rajmi fa qara'tuha yace daga cikin abinda Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam hadda ayar da tace a jefe wanda yayi zina ni na karanta wannan ayar da kaina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban sa wa aqaltuha kuma na fahimce ta wa wa'aituha kuma na haddace ta wa rajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki da ita ya jefe wanda yayi zina ya yayi aure wa rajamna ba'dahu mu ma muka yi haka bayan sa fa akhsha in tala bin nasi zaman ina jin tsoron nan gaba idan zamani yayi nisa an yaqula qa'il wani dan bani na iya yazo yana cewa ma najidur rajma fi kitabillah ai a cikin alqur'ani ba maganar aijifa yace fayadhillu bi tarki faridatin anzalaha Allah sai su bata ta hanyar sun bar farillar da Allah ya saukar da ita alqur'ani farajmu haqqun yace wannan jifa tabbas ne ala man zana idza ahsana min ar-rijal duk wanda yayi zina ya taba aure daga cikin maza wanne sa ko mata idza qamatil bayyina idan dai an tabbatar da hujja akan ta aw kana al-haml ko kuma aka samu mace tayi ciki aw al-i'tiraf ko kuma an samu mutum da kanta yazo yayi confessing yace yayi wa qarqara tuha yace ni na karanta wannan ayar ga yadda take sai karanta ta ash-shaykhu wa shaykatu idza zanaya farjumuhuma albatta nakalan min Allah wallahu azizun hakim shi wannan ayar haka na haddace ta amma an shafe karatunta amma hukuncin ta yana nan shi da abinda muka faɗa jiya mimma nusikhati tilawa wa baqiyal hukm an fahimci wannan haka wannan hukunci yana nan a cikin musulunci Ibn Qudama yace da ijma'in dukkan malaman musulunci duk wanda ya saba ya kama kauta shi buwa anan to ka sani baya cikin jerin malaman musulunci irin waɗanda Allah yace ka musu biyayya jama'a an fahimci wannan to sai matsala ta ƙarshe aya ta ƙarshe
am turiduna an تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل
نعم
ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل
أم تريدون أن تسألوا رسولكم شنكوسو كتيني كرنك تنبير النبنكو كما سئل موسى من قبل kamar irin yadda aka tambaye annabi Musa a baya wa man yatabaddalil kufra bil iman duk wanda yayi musayar imani da kafirci faqad dalla sawa'a sabil to wannan ya bata daga tsakiyar hanya wannan ayar babban abin da take karantarwa shine musulmi ya zama yana da ladabi a wajen tambaya ba komai ake tambaya ba ba kowa ake tambaya ba kuma ba ko yaushe ake tambaya ba amma tambaya tana nan a musulunci haka idan zaka yi tambaya a musulunci ka sani akwai ka'idoji da laduba akan tambaya ba kowa ake tambaya ba fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu idan ba ku sani ba mastana kadai za ku tambaya haka ka tantance malamin da zaka yi tambaya a wurin sa wajen tsoron Allah sa wajen ilimin sa wadannan abun guda biyu akwai mutumin da yake da ilimi amma kai ma kafi shi girma a wurin Allah saboda ilimin sa na banza ya baya tsoron Allah zai iya fadar komai ya ajiye ilimin a gefe ya juya karatu akwai kuma wanda akwai tsantsan tsoron Allah da rawani amma ba karatu irin wannan shi kuma karka tambaye shi saboda bai zama ahlul zikr ba waɗannan abubuwa guda biyu idan suka cika shine zaka tambaye mu, shine zaka yi tambaya. Sannan kuma ka sani ba akan komai ake tambaya ba, sai abinda ka san da cewa domin ka nemi sani. Saboda cewa Allah ya in kuntum la ta'lamun, idan ku ne ba ku sani ba, idan ka sani kar kai tambaya don ka dana malamin ka ji shi ya nasara an yake. Sannan kar kai tambaya wani ya gaya maka amsa yanzu ka sani, kai kuma sai ka zo kana tambayan wannan don kana neman mai sauki. Allah ya ce a in kuntum la ta'lamun, in baka sani bane, ka riga ka tambaya, an gaya maka ka sani, kuma ka zo kana ƙara tambaya, baka sani bane kike tambaya. Saboda wancan bai maka daɗi ba, don haka kai kana so addinin Allah ka rinka zaben irin wanda ya dace da son ranka ne. Allah ku sai ya bar gaskiya sai ya ga wanda kake so. Sannan ba koyaushe ake tambaya ba, ya cancanta ka tambaye shi kuma baka sani ba, amma akwai yanayin da ka san bai kamata ka yi tambaya ba, akwai yanayin da ya kamata ka yi ladabi wa wanda zaka tambaya, ka yi ladabi wa irin mas'alar da zaka yi tambaya a kanta. Tambayar da ka san na neman sani ne, tambayar da ka san zaka sani, amma in ka sani zai maka amfani ne. Akwai tambayoyin da ake tambaya wanda ba za su yi muku amfani komai ba. Shine abin da Sheikhul Islam yake cewa ma la yadurruka jahluhu wa la yanfa'uka ilmuhu, don ka sani ba zai kara maka komai ba, don baka sani ba kuma bai rage ka da komai ba. Irin wannan karkai ma yi tambaya akai. Ina fata an gane wannan. Sannan abu na gaba, idan za ka yi tambaya kuma ka tambaya wato a irin hai'a yanayin da ya dace. Akwai tambaya ta rashin ladabi, musamman kuma a zamanin yanzu da muke da social media, ya zama kana da ladabi akan malamin da za ka yi masa tambaya. Saboda wanda har Allah da kansa Al-Qur'ani ya ce ka tambaye shi, ya kamata ka girmama shi. Duk wanda Al-Qur'ani ya yi reference gare shi, ya ce in baka sani ba in ji Al-Qur'ani ka je ka tambaye shi, ya kamata ka girmama shi gwargwadon yadda kake girmama Al-Qur'anin da ya ce ka tambaye shi. Akwai tambayoyin da Allah baya son irinsu. Irin waɗannan tambayoyi kamar bincike akan abin da shari'a ba ta yi magana a kai ba, kuma ba a nemi dole sai ka sani ba, ka ce kai sai ka tambaya shin yaya kaza yaya kaza, irin tambayar neman kwakwaf ɗin nan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi cikin Bukhari da Muslim, hadisin Abu Hurairah yake zaruni ma taraktukum, duk abinda kuka ji nayi shiru kuma ku yi shiru. Fa innama ahlaka man kana qablakum, domin abin da ya halaka ɗan baya shine kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, yawan tambaya da sabawa. Za su yi tambaya amma ba za su yi aiki da shi ba. An fahimci wannan? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yawan tambaya sai in tambaya tana da amfani. Ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Al-Mughira ibn Shu'ba, yace Allah ya yarda muku da abu uku, ya kuma hana ku abu uku. Daga cikin abin da ya hana ku shine qila wa qala, jita jita, ai an ce kaza, ai an irin yada irin wayannan maganganu. Daga ka ga wani abu kai ma ka watsa in bai da tabbas, musamman ma akan addini, an ce an yi abu kaza akwai falala, a karanta sau kaza a maimaita, in kai kai shiyarin sau bakwai, duk wanda zai ga kaza a wurin Annabi za su yi hannu da shi ƙaryar banza. Sai mutum ya tura, kuma sai ya gama tura fa sai ya turo banka ya ce malam wannan ya inganta, bayan ya riga ya tura. Irin waɗannan tun daga farko kar ma ka fara. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya son qila wa qala, sai abin da ya tabbata. Wa idha'atal mal, Allah ya hana barna ta dukiya, duk abin da ba mai amfani ba kar ka kashe kudin ka akai. Sannan wa kasratas su'al, yawan tambaya. Sannan hadisi ya tabbata daga wato Sa'ad ibn Abi Waqqas, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min a'zamil muslimina fil muslimina jurman, ɗaya daga cikin wanda yafi kowa laifi a cikin musulmi shine rajulun sa'ala an mas'alatin lam tuharram fa hurrimat min ajli mas'alatihi, wata mas'ala da da ba a ce haram ba, shi kuma garin binciken sa har aka haramta wa mutane. Duk abin da kaje an yi shiru kai shiru. Shi sai ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda Imam Ad-Darqutni ya ruwaito daga wato sahabin nan Abu Sa'laba Al-Khushani, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allaha farada fara'ida fala tudayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha وسكت عن أشياء غير نسيان رحمة بكم فلا تسألوا عنها أكو أبوان دا الله يشرو أكنسو باويدون الله يامان تابني دوك كوما كركو تنبايا يدى الله يشرو كوما كنشو شكا يوكا شتي أنجا مكمي معنى ألف لامين كيني واه mai alif din mai lam din eh akwai ichi hali da wadansu malamai suka yi amma dole sai ka sani in ka sani me zai kara maka an fahimci wannan da kyau shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke da ladabi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abba Allah ya kare da gare shi ce ma ra'aitu qauman khairan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace ban taba ganin mutanen da suke da alheri irin sahabban annabi ba sallallahu alaihi wasallam da ladabi akan tambaya yace ma ta'aluhu illa an isnatay ashrata mas'alatan kulluha fil qur'an su bas tambaye shi ba sai tambaya guda 12 kadai kuma duka a cikin alqur'ani yas'alunaka an ash-shahril haram qitalan fi yas'alunaka an al-khamri wal maisir wa yas'alunaka an al-mahid yas'alunaka an al-anfal dukkan sai ce guda 12 suna nan a cikin alqur'ani zaka gani saboda ladabi idin nasu da shi da al-bara ibn azib yace akwai yace akwai abin da ina so in tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi zan shekara ina kallon shi ina so in tambaya amma saboda haiba da tsoron abin da Allah yace sai in ta hakuri har sai dan kauye in yazo yayi tambaya sai in ji shi yasa Allah yace ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubdalakum tasu'ukum kar ku tambaye wani abin da in aka ba ku amsa ma fa cutar da ku zai yi inda za ku yi shiru idan abin bukatar ku sani ne Annabi sallallahu alaihi wasallam zai gaya mu to yanzu babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wakilansa da kuma magadansa sune malamai mu girmama malamai a wajen tambaya idan zaka yi tambaya ga malami ka tace tambayar ka tace lafazin tambayar sannan kana yin tambaya kai ladabi a cikin tambaya don malami bai baka amsa ba karka ji haushi ba dole yansa bane sai ya baka amsa akwai tambayar da zaka wani malami yana jin ko kwanto ne doka sai ya shiru sai kace malamin baya son amsa tambaya tayu bai da lokaci tayu kana katse shi ana cikin karatu kana daga hannunka shi ya bar abin da yake ya baka amsa tayu kai tambaya ka turo kana so ya bar abin da yake duka ya ki ya bude kuma ya bude karanta dole ya baka amsa yanzu in bai yana da girman kai duk wannan yana daga cikin rashin ladabi a wajen tambaya a musulunci ana so mu zama muna da ladabi a wajen tambaya kuma mu tambaye abin da mun tambaya da gaske don muna so mu sani ne sannan kuma idan mun sani mu yi aiki da shi domin kar kai ta tambaya akan abin da ka san fa ba aiki da shi zaka yi ba Aisha radiyallahu anha ita da dalibinta Masruq yana yawan tambayanta tace masa kai lima tuksiru hujjatallahi ala nafsik me yasa kake ta tara wa kanka hujjar Allah ne aw kullama ta'altani amilta biha duk abin da kake tambaya kana aiki da shi ne ka ba fa duk abin da mutum yake tambaya ma aiki da shi zai yi ba mu ji tsoron Allah mu tantance me zamu tambaya wa zamu tambaya yaushe zamu tambaya kuma a wani yanayi zamu tambaya fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun abinda muka faɗa dai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.